mukara da kalubala da wahalhalu da kuma nasarori da kake ji an samu a fama da kuke na shawo kan wannan abu yanzu yanzu.
Ina ma maraba da zuwa headquarter rundunar mayakan sama na Najeriya, kuma muna godiya da wannan opportunity ko kuma dama da muka samu mu dan so ɗan bayanai game da al'amuran yakin nan da ake yi. Lalle duk wanda ya lura da yayin da aka yi da inda muke fitowa ya ga inda muke yanzu, lalle zai fahimci cewa lalle gwamnatin tarayya ta kokari ba karamin kokari ba saboda ganin cewa an tsayar da waɗannan kashe-kashe da ake yi da mutane da kuma zalunci da ake yi a waɗannan yankuna da muke magana. An ka tuna shekara 4-5 wanda suka shige nan bomai suna tashi kusan ko'ina a ƙasar nan. A nan Abuja a yanya bom sau biyu ya tashi a tashar mota. A Banas Plaza cikin Abuja kan shi bom ya tashi. Headquarter 'yan sanda bom ya tashi. United Nations Office shi ma akwai bom ɗin da ya tashi banda wannan church na Madalla da muka sani. To amma cikin iko Allah da kuma taimakon da gwamnatin tarayya ta yi musamman shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi, saboda damuwa da yake da al'amarin cewa lallai ne a ɗauki duk wani matakan da ya kamata saboda a ga an kare rayukan mutane kuma an kare jinaninsu kuma an kare dukiyoyinsu. To shi yasa daga waɗannan shekaru aƙalla dai shekara huɗu da ɗan wani abu da suka shige ba mu samu irin waɗannan matsaloli a nan cikin Abuja ba. Kuma a wuraren ma da ake yakin arewa maso gabas za ga yawancin wajen da wannan abu yake yana daga cikin arewacin Borno ne, wajajen Lake Chad a nan ne za ka ga mutanen nan suna fitowa wani lokaci
yadda kan iyakar Najeriya sauran ƙasar shi
yawa can kan wannan iyaka tsakanin Najeriya da Chadi musamman. To saboda haka in aka kamar yadda nace aka yi la'akari da yadda muke fitowa za a ce lallai an samu nasara gwargwadon iyaka. Wannan al'amari na yaƙi irin wannan ba al'amari ne da yake tashi lokaci ɗaya ka tsayar da shi cak ba, yana ɗaukar lokuta da yawa saboda al'amura ne waɗanda suke suna akwai abubuwa da yawa da ke ciki al'amari.
Kuma yaƙin ma yanzu ba babarun ɗaya kuke yin su ya wura su ma zuwa Najeriya sauransu su Najeriya.
Ka gani so in ka tunta a ce za ka kwatanta a wancan lokacin da a ce da irin waɗannan matsalolin tsaro na yau da ya za a yi kenan. To daga nan ne in mutum ya yi la'akari da wannan zai fahimci cewa lallai an samu nasara ko da a wannan area ɗin na arewacin Borno wajajen Lake Chad nan yawanci wurare kaɗan ne waɗanda yaran nan suke ciki. Ba na mancewa lokacin da muka zo na aiki a watan August 2015 mun je Maiduguri inda hanyar mota ma na garin za ka ciyawa yana fita saboda ba wani abun da yake gudana. Mutane ba sa iya fitowa su yi sallar jam'i, mutane ba sa iya fitowa su gudanar da ayyuka na yau da kullum kamar ɗaurin aure, kamar yin suna da sauransu saboda tsoro. To amma cikin iko Allah yanzu ka je Maiduguri in ba ma wani ya gaya ma cewa ka shiga capital ɗin Borno ne wajen da ake wannan abun ba ma watakila ba za ka yi.
Na tabbata kafin a samu wannan nasara an fuskanci matsaloli a kan hanya. Waɗanne wasu daga cikin matsalolin da kuka fuskanta ne?
Ƙasa wanda suke neman ta samu abin nan kafuwa da kyau game da al'amarin technology dole akwai matsaloli saboda waɗannan jirage kayan yakin su da bindigogin da bom da abin nan wurare abubuwa ne wanda bamu da shi a nan Najeriya sai yawa muke. To saboda haka ko duk wajen da za ka sai abu na ɗaya shi mai sayar ma sai ya amince zai sayar maka ko da kana da kuɗin saiwa. Kuma lalle mun samu taimako na gwamnatin tarayya a yawan jirage da aka samu aka shigo da su wanda kuma muke tsammanin za a ƙara shigowa da wasunsu daga nan zuwa ko shekara ɗaya ko shekara biyu.
Me bambancin zargin da ake yi na cewa sojoji ba su da isassun kayan aiki? Ana magana, yan ce sojoji ana magana na ƙasa ne ko har na sama ma abin ya shafe su?